Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya mayar da shugaban hukumar inshorar lafiya Usman Yusuf bakin aiki bayan ministan lafiya Azik Adewale ya dakatar da shi tun Yunin bara. Jami'an adawa 31 ta bakin sakataren UPN Abubakar Sokoto sun mara baya ga muradin gwamnatin Buhari na kawo zaman lafiya fiye da batun 'yan siyasa na takarar 2019.
Wannan shugabanci yana taimaka ma 'yan ƙasa, to ka taimaka mishi ya jidda wannan nauyin. In kuma ka ga ya kure, ka zo ka faɗa mishi cewa ya kure, ga wurin da ya kamata a gyara.
Ministan jirage ya disi Rika ya ce shugaba Buhari zai takarar 2019.
Idan aka samu akasi ba shi ne ba ya zo ya kai mulkin Najeriya ya ci gaba da shi a 2019, to za a samu matsala.
Musa Jigidado ya kai karar jam'iyyar APC kotu da bukatar soke zaben shugaban matasa na jam'iyyar a Gombe, da ya ce shi kansa ya tsaya takara amma ba a sanya sunansa a takardar zabe ba.
Ka cika form, an ce ka kawo ejen, amma a bari ba kuma sunanka.
Yayin da majalisar dattawa ta umarci kwamitin 'yan sanda ya samu bangaren gwamna Otun a rikicin Benue kafin amincewa da rawado, gwamna Lalan na Filato ya yi garan bawula gwamnatinsa. Nasiru da Mailika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai martaba sarkin Das Alhaji Usman Bilyamin Usman da kuma mai martaba sarkin Tangale Malam Abdu Buba, wanda zai kammala jawabinsa yau. Ga mai martaba sarkin Das.
Alhamdulillah, akwai abubuwa da dama da suka janyo wannan hali da aka samu kanmu a ciki yanzu. Musamman an san cewa population namu na karuwa ne, amma kuma ba a daukan matakai yadda za a taimaka wajen yadda za a dauki nauyin wannan karuwar al'umma da muke samu a cikin kasa. Musamman yadda ake magana yayi talauci da sauransu, talauci ya mana katutu a kasan. Matasa babu abin yi, sannan waɗanda suka gama karatu babu abin yi. Kamfanoni da dama suke daukan ma'aikata su rage wannan zangari banza, ba sa aiki yanzu musamman saboda cewa da akai babu wuta na NEPA da zai powering wannan industries. To duka irin wannan shine sai ya zamana marasa aikin yi sun yi yawa. To duk lokacin da wani abu ya taso mummuna, ka nemi mutum zaka biya shi kuɗi kalila, to sai kaga ya je ya aikata wannan al'amari. To abu na gaba kuma na biyu sa kuma shine har yanzu su hukuma na tsaro da ake amfani da su a cikin ƙasar Najeriya, yawansu bai kai ma yadda za su taimaka wajen kare wannan al'umma da muke da su a ƙasar Najeriya. Population namu ya yi outnumber na security personnel da muke da shi yadda za su yi takinkiya na wannan population ne. To wannan yana daga cikin abin da yake addaban mu kwarai da gaske. Muna dai ba da shawari tsakani da Allah wa ita gwamnati ta tsaya a duba musamman yanayi da hali da ƙasa ake ciki, da irin wahala da mutane suke ciki, a dubi hanyoyi yadda za a zawo mutane su samu sauki na rayuwa. Insha Allah mutane suka samu abin yi. To duk yawanci abubuwan da ake gani ke faruwa musamman na rashin tsaro, insha Allah zai sauki saboda mutane sun zama engaged. To wannan muna ta bada shawari masu gwamnatoci da kuma musamman su wayanda suke da mukamai na gwamnati, domin a ga yadda za a shawo kan wannan al'amari. Ta yadda ake almunda hana da sama da faɗi da kayayyakin al'umma, babban su dai shine duk mutumin da aka samu da irin wannan laifi ko kuma da wannan al'amari, ya zamana duk mutumin da aka same shi da wani kuskure ko hannu a irin wannan abu, ya kamata ya zamana a ci an ɗauki mataki yadda zai zanto na baya su gani, kuma shi kuma bai ci gaba da irin wannan al'amari ba.
Shi ko mai martaba sarkin Tangale cewa yayi
dangane da batun makiyaya da manoma, dole ne a zauna tare. Idan ko in za a zauna tare, manoma suna nasu, makiyaya suna nasu. Yanzu ma manoma sun dawo suna kiwo, makiyaya ma suna noma. Saboda haka dole ne wajibin mu zauna tare. A idan wani ya ɓata ma wani abu, to a zauna. Akwai daga mai anguwa, akwai dakaci, akwai hakimi, har ga sarki yanka, a daidaita al'amuransu. Dole ne a zauna tare. Amma idan aka ce wani wane ya ɓata ma wani rai sai a fara fada, to ai gera babu. Dole ne a samu a gera a zauna tare. Idan mun gane yawancin makiyayan da sun dawo sun zo sun haɗa fitina, bayan kasa ba ne, bayan kasa ba ne, yan kasa ba za su yarda haita wannan abu ba. Saboda haka ina kira a bambance tsakanin wayannan, kuma gwamnati ta shigo ta magance wayannan da ba yan kasan ba. Idan ba ta yi haka ba, to za a yi ta yin rikici, za a yi ta yin rikici, dole ne a bambance. Kuma gwamnati ta yi aiki, bai kamata ana ta kisa ana gani ba, aikin gwamnati ne. A gaskiya abin da muke faɗi, muna so ne a zauna lafiya, ko da wayanda za su zo su zauna din ko ba yan kasan ba, in za su zauna lafiya alhamdulillah shi kenan. Game da matasa, a kula da batun makaranta, a tabbata matasa sun yi makaranta. In su ko sun yi makaranta nan, a tabbata sun sami abin yi, domin idan an bar su haka, kaga za su yi su shiga suna shaye-shaye, kwaya ne, igiya ne, wiwi ne, da sauransu. Amma in an sa musu wani abin yi, bude su makarantu na sana'a na hannu, wanda sun gama sun sami abin yi, to zai rage wayannan abubuwa sosai. Idan an ce za a bar su haka, shi yasa ake samun cewa matasa sun kama wasu mutane suke sai an ba su kuɗi, sai an yi menene. Abin da ya shafi tattalin arzikin ƙasar nan, musamman ba za ta yiwu ba idan mutane suna taɓa abin da ya zama na gwamnati. Dole ne ta tsare abubuwan da ya shafi haƙƙin gwamnati na kuɗaɗenta, shigan kuɗinta, fitan kuɗinta. Wannan haƙƙin gwamnati ne ta tsaya, kuma mutane dole ne su tsaya su ga cewa sun taimaka ma gwamnati, don ita gwamnati ta kaɗai ba yadda za ta iya ta yi. Jama'a sai sun taimaka mata ta wajen haddana abubuwan gwamnati. Idan ba haka ba, kasanmu nan an ba za ta sami cin gaba ba idan wasu suna duba cewa su za su iya su ita ɗaukar kuɗin gwamnati su yi amfanin kansu da shi, ba na gwamnatin ba. A taimaka ma gwamnati, gwamnati ya gama abin da yake yi, in ya gama a ga menene ya kamata gwamnati ta samu kowane shekara, don ta san irin yadda za ta sarrafa abin da zai zama da amfani ga jama'ar ƙasa. Idan ba mu yi haka ba, mun ba mu taimaki gwamnati ba, to ba zai yiwu ba mu zauna muna zargin gwamnati kuma a yadda zai yiwu. Saboda haka ina kira da babban murya mutane su haɗa kai da gwamnati, domin kasanmu ta sami kuɗin da za ta sarrafa kanta. Mu guje ma wayanda za su tafi da kuɗin gwamnati a hanyar da ba daidai ba, mu guje musu, kar mu yadda, mu ba da haɗin kai da su.
To jama'a, nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.